أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد وما سوس ولا رمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan karatu da ba zai dauki lokaci mai tsawo ba, wanda na sa masa taki da suna ko dai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta dauki mataki ko kuma ta fadi, zan faɗi dalilan da ya sa ni yin wannan karatu. Abu na farko da nake so in tattauna a kansa shine muhimmancin zaman lafiya. Zaman lafiya yana da muhimmanci kwarin gasken gaske. Wannan ya sa Annabi Ibrahim da ya tashi ya roƙa wa garin Makka, yace Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya garin Makka ya zamanto amintacce. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balad aminan, yace Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zamanto amintacce. Yana daga cikin abubuwan da zamu ga Allah madaukakin sarki ya goranta wa Quraisha a matsayin ni'ima da ya musu, yace musu fal ya'budu rabb hadha al-bayt, ko bauta ma ubangijin wannan daki, allazi at'amahum min ju'in, wanda ya ciyar da ku daga yunwa, sannan ya awa amanahum min khawfi, ya amintar da ku daga tsoro. To tunda kaga Allah yana lissafa shi a matsayin ni'ima ga wasu mutane, ƙasa a ce tana zaune lafiya, wannan ba karaman ainihin wato ni'ima bace. Da haka ya kamata mutane su sani duk wata mai harka ta kasuwanci ko ta karatu ko ma wace iri ce ta arziki, wallahi tallahi ba za ta taɓa yiwuwa ba sai idan ana zaman lafiya. Shi yasa Annabi ya hana al'umma, shi yace la tatamannaw liqa al'atu, ku daina ana zaune ku ce Allah ya kawo bala'i. Annabi yace fas'alullaha al'afiya, ku dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah madaukakin sarki ya kawo zaman lafiya. Dan haka wannan fas'alullaha al'afiya da Annabi yace umarni ku roƙi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo zaman lafiya. Hatim al-Asam yana wata magana yana cewa abu guda hudu baka sanin suna da muhimmanci sai abu guda hudu sun same ka. Yace na farko, idan kana matashi kana saurayi baka sanin yarinta na da kima sai idan tsufa ya zo maka. Na biyu yace baka sanin cewa zaman lafiya na da muhimmanci sai idan an shiga tashin hankali da musiba. Ku duba kamar yadda zan zo in yi magana yankunan da aka shiga matsala a nan kasar tamu, wanda ya samu kansa cikin irin wannan tashin hankalin shi zai faɗa maka bala'i da masifa da aka fuskanta, wanda har Bahaushe sai da ya karin magana ya ce wahala me yasa a kwana bayan sarka. Abu na uku shine ya ce baka sanin cewa lafiya na da kima sai idan rashin lafiya ya ainihin wato same ka. Dan haka mutane yanayin yadda suke ganin Najeriya nan, zaman lafiyan da ake da shi ba a sanin cewa ni'ima ce, wallahi sai ta kubuce ga baki ɗaya ƙasar an duk an shiga bala'i da tashin hankali, wanda Allah ya kiyaye mu. Shine muke so mu ankarar da waɗanda za mu ankarar don su Allah ya ɗora ma nauyin yanzu kafin abubuwa ya lalace. Wannan shine abu na biyu. Abu na uku shine adalci ga kowane mutum. Muna goyon bayansa mutumin da muke addini ɗaya da shi da wanda ba ma addini ɗaya da shi ba. Domin Allah madaukakin sarki ya ce mana wala yajrimannakum shan'anu qaumin, kada kin wasu mutane ya sa ku ki musu adalci. Allah ya ce ala alla ta'dilu, ku yi adalci, yin adalcin nan shi zai kusantar da ku zuwa ga tsoron Allah. Sannan wata ayar Allah yake cewa wa idza qultum fa'dilu, idan za ku yi magana ku yi adalci, ko da wanda za ku yi maganar a kansa yana da alaka da ku ta kusanci. Bigaddin nazar da kauda ido ba tare da addinin mutum ba ko yankinsa inda ya fito, a'a mu dauki kasar a matsayin ta na kasa ɗaya, duk abin da kake yi na arziki a kasa sai in tana zaune lafiya sannan abin da kake zai ci gaba. To a ƙarƙashin wannan kiran da muke yi shine in ya tabbata cewa shi wato shugaban in shi'a na Zaria gwamnati ta tsare shi, bincike ya nuna cewa ba shi da laifi, to adalci shine a sake shi. Idan ko a bincike ya nuna cewa yana da laifi a cikin abubuwan da ake tuhumar sa ga evidence, to abinda wasu ke faɗa cewa a sake shi wai saboda ana ganin shi zai kawo zaman lafiya, to wannan kuma zai bude kofar nan gaba. Duk wani wanda yake da mabiya a ƙasar ya tada rikici ko da bai da gaskiya daga ƙarshe, in ya san yana da wanda za su goya masa baya, dole a zo a yi masa abinda ake so, ko da ba haka gwamnati take so ba sai zamanto daga ƙarshe wannan mutumin, ko dai ya zama suna kankan kan da gwamnati ko ya fi gwamnati fa wanda kuma hakan ba zai taba haifarwa da kasar dami ido ba. Abu na uku da nake so masu saurare su fahimta shine ya kamata musamman waɗanda suke hukam ne masu hukunci wato shugabanninmu su yi la'akari da abubuwan da suka faffaru a ƙasashe kusa da mu. Na farko mu kalli abin da ya faru kwanan nan a Sudan. Mutane ne suka fara taruwa a fadar gwamnati kaɗan-kaɗan, wannan taruwar su ya kai ga an yi yawan da daga ƙarshe wannan ya ja faduwar gwamnati. To wannan abin da shugabanni ke kallo yanzu, ni ba ciyaman ba ne, ba kansila ba ne, ko ɗaya kuma ba na tsammanin har in koma zuwa ga Allah zan yi ɗaya daga cikin waɗannan. Duk Bahaushe yana cewa duk yadda lafiya ta yi daɗi to ba ta kai wa mai ita ba. Duk yadda gwamnati take da amfani a wajenmu to amfaninta bai wuce kaso 2 cikin 10 ba, kaso 8 cikin 10 su waɗanda suke shugabancin su abin yake wa amfani. To wallahi ko su ɗauki matakin da ya dace kan matsalar nan, ko na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ba tare da ginshiki ba, na rantsi da Allah sai gwamnatin ta faɗi wannan abin da suke kallonsa suna wasa da shi. Wannan abin da nake faɗa ba wasa nake faɗa ba, ina faɗarsa ne gwargwadon tajribar da nake da shi na rayuwa. Misali yanzu babban matsalar da take damun ƙasar nan wacce aka ɗauki shekaru ana ƙoƙarin a magance ta shekara 10, irin kwatankwacin bayanin da nake yanzu Malam Jafar ya shayi yana cewa ga matsala bata wuce a ɗauki kofin ruwa a zuba mata bata mutu. Ya ce ya rantsi da Allah in aka zura wa matsalar nan ido wallahi nan gaba tankokin yaƙi ba za su magance ta ba. Kuma da aka zura mata ido gashi ba tankokin yaƙi ba har da jiragen sama an zo ba su magance wannan matsalar ba. To ya kamata su sani wannan taron da suka bar su suna yi a Abuja su taru can su taru can, na rantsi da Allah in aka bar su suka yi taro da yawa yawan ya kai yawan da ba za a iya control ɗinsa ba. To daga ƙarshe abinda ƙasashen duniya za su fara kiraye-kiraye shine waɗanda suke shugabanni ne su sauka. Wanda kuma na san duk yadda gwamnati ta rufa ma ragowar mutane asiri bata kai rufin asirin da su waɗanda suke kan mulkin take musu ba. Shi yasa nace ko gwamnatin ta ɗauki mataki ko ta faɗi. Mun ga abin da ya faru a Sudan kwanan nan wanda shi ya jayo faɗo gwamnati. Mun ga abin da ya faru a Syria na kashe-kashen mutane. Mun ga abin da ya faru a Yemen. Sannan mun ga abin da ya faru a Libya ita kanta Boko Haram da irin wannan matakin ta fara. Sannan shi wannan shugaban da ake tsare da shi maganan cewa karatun boko da aikin gwamnati a Najeriya kwata-kwata shi ya fara ta bayan mai ta tsine a wannan karni. Da haka wannan shine kiran da muke yi a wannan bangaren. Abu na hudu da nake so mutane su sani, ya kamata duk wanda zai saurare mu yana musulmi asali ya san alakar Shi'a da abu guda 10. Abu na farko alakar su da shirka da Allah. Abu na biyu alakar su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta bangaren ƙarya, abinda annabi bai faɗa ba mutum ya jingina ya ce annabin ya faɗa. Abu na uku alakar su da Qur'ani ta bangaren karkatar da fassararsa. Abu na hudu alakar su da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta bangaren yi musu kazafi. Abu na biyar alakar su da sahabbai ta bangaren zagin su da kafirta su. Abu na shida shine alakar su ta bangaren matan musulmi ta hanyar mutu'a. Abu na bakwai shine alakar su da malaman musulunci ta hanyar sukan su. Abu na takwas shine alakar su da rahman lafiya shine ta waye ga shugabanni. Duk wata ƙasa da ƴan Shi'a suke kai in dai wannan shugaban ba ɗan Shi'a bane abu biyu, ko dai sai sun yamutsa ƙasar ba za ta zauna lafiya ba, ko kuma ya zamanto su kafa gwamnati a cikin gwamnati kamar yadda ya faru a Lebanon. Kuma wannan shine tunaninsu da mafarkinsu a Najeriya. Abu na tara alaƙar su da samarin musulmi shine ɓatar da su. Sannan abu na goma alaƙar su da shugabannin musulmi kullum shine zanga-zanga. Wannan shine alaƙar su da wannan. Abu na shida akwai munafukai daga cikin ƴan siyasa da suke ɗaure mu wannan abin gindi da wasu daga cikin jami'an tsaro wanda suke da alaƙa da wannan aƙidar. To a cikin irin waɗannan halin da ake ciki duk wani wanda yake shugaba ne musulmi bai da alaƙa da wannan aƙidar su yayi takarantsan, a iya ɗaukar ɗan sanda yana da wannan aqidar baka sani ba shine mai gadan ka da shi za amfani da shi wajen nana maka wuta ka tafi lahira to shi kanshi shugaba Muhammadu Buhari a irin wannan yanayin yanzu wallahi tallahi sai an ba a hankali sai an yi taka tsantsan sannan a ƙarƙashin wannan shine akwai gwamnati tana sani mutanen da suke taruwa a Abuja akwai waɗanda suke daukar nauyin su shugabannin su shigo su zo su zanga-zanga an sani da komai da komai amma an kasa daukar matakin da ya kamata a ji an dauka ba sai na kira suna ba waɗanda suke zuwa shugabannin su su jagoranci tarurrukan nan gwamnati na sanar da shugabannin sannan kuma tana sanar da waɗanda suke sponsorin din su wajen yin waɗannan abubuwan ta kyale shugabannin ta kyale waɗanda suke sponsor din suke daukar nauyin su shugabannin wannan ko dai in gwamnati ba za ta iya ba shikenan ta sake shi sai kuma ta jira abin da zai biyo ba in ya tabbata mu muna goyon bayan in dai an bincika bai da laifi bai komai ba a sake shi shine adalci dan kowane irin nau'in mutum ne bai kamata a tsare shi ma ba tare da haƙin ya cancanta a tsare shi ma amma bi gaddin nazari duk kasar da ya zamanto wani zai yi ba daidai ba ya tabbata sannan ya tada rigima saboda yana da magoya baya kuma gwamnati ta yi masa abin da take so to daga ƙarshe an bude kofar da gobe jibi duk wanda ke neman abu zai tada rigima kuma kube da gaskiya kuma sai dole gwamnati ko ta mai abin da take so ko a ci gaba da yamutsa kasar kuma daga ƙarshe kasar ba za ta zauna lafiya ba sannan abu na ƙarshe shine wannan kira ne ga malamai na musulunci ga baki daya umuman in nace malamai na musulunci duk wani malami da ba goyon bayan aqidar shi a yake ba sannan ina kira zuwa ga malaman sunna khususan a kebance duk wani malami da ya san cewa shi ahlus sunna ne to wannan kadiya ce da ya kamata ya fito ya magana akan ta ba kadiya bace da ya kamata ya shiru bai yi wa lokacin zabe ku fito ku ce a zabuwa ne a daidai lokacin daga wata matsala na faruwa wacce kuma za ta iya kai ga ruguza kasar gabaki daya kowa ya ja bakinsa ya shiru wallahi ina kira zuwa ga malamai da ɗaliban ilimi a wannan gabar ya kamata su tsoron Allah su fito kowa ya faɗi matsayinsa dangane da waɗannan abubuwan da suke tasowa wanda za su ruguje ƙasar nan kuma na rantsa da Allah wannan abin da ake ganin kaman wasa idan ba ɗauki mataki ba wallahi sai ya kai ga faɗuwar gwamnati da haka da shugaba Muhammadu Buhari da duk wanda suke cabinet ne na gwamnatin di yadda gwamnati take da amfani ga ragowar 'yan ƙasa ba ta kai ga shi kanshi ba da ragowar waɗanda suke mambobi ne na gwamnatin ko a fito a ɗauki matakin da ya dace ko kuma na rantsa da Allah gwamnatin sai ta faɗi Allah maɗaukakin sarki ya tsare mai tsare ƙasarmu Allah ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya daga ƙarshe bambanci tsakanin karantawar sunna da karantawar da ba ta sunna ba malamin sunna ko ya samu kansa a jarrabawa irin wannan za ku ga bai zuga mabiyansa ya ce su je su tashi hankalin mutane an tsare malam albani a nan ƙasar irin su malam nazifi inuwa wawa irin su malam musa lukuwa da yawa an tsare su a nan ƙasar amma ba su zuga mabiyansu ba kuma suna da mabiyan cewa a tashi hankalin mutane wannan shi yake nuna wa mutane su gane bambancin karantawa ta sunna da karantawar da ba ta sunna ba muna roƙon Allah ta'ala Allah ka zaunar da Najeriya lafiya sannan kuma ƙungiyoyi irin su amnesty da suke ta ƙoƙari gwamnati in ta biya musu cewa wai abin da suke so shi za ta yi wallahi wannan ƙasar za ta wargaje kuma ba za ta zauna lafiya ba da haka in kunne ya ji to gangar jiki ya tsira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.